Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 7 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taron su a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma daukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. Afirka ta Kudu ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma waɗanda ake kwantarwa.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi nasarar tabke wasu da ake zargi da sacar mutane domin neman kuɗin fansa a yankunan Abuja da jihar Neja.
Dalilin da yasa aka kamo ni shine laifin sacar mutane da neman kuɗin fansa, wanda na ƙarshe da muka yi shine a Suleja, jihar Neja, inda muka saci mutane 11, muka bindige wani guda ɗaya kuma.
A yau Alhamis ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci jihar Borno don kaddamar da waɗansu ayyuka da dama a jihar. Daidai al'ummar jihar sun bayyana abin da ya fi so ne masu ido.
Ɓangarenmu shi ne a samar da ingancin tsaro a jihar Borno. Za mu iya tashi daga nan Maiduguri mu je Abadan babu wani matsala. Daga nan Maiduguri zuwa Kukawa, zuwa Munguno, zuwa Gobio babu wani matsala.
Muna kuma da rahoto kan matakin da al'ummar garin Zaria suka ɗauka da neman ganin bayan satar mutane da suka addabi wasu yankunan garin da ke jihar Kaduna. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taron su a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske. Sai dai ya ce za a ɗauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta ingantu. Putin, wanda ya magana ta bakin tafinta, shi ma ya bayyana zama a matsayin mai ma'ana. Ya ce ba a tada jijiyar wuya ba, ya kuma bayyana shugaban na Amurka a matsayin mutum mai son ci gaba da ƙwarewa da sanin ya kamata kuma gugaggen ɗan siyasa. Bayan zaman fadar White House da kuma Kremlin sun fitar da sanarwai masu kama da juna inda suka bayyana cewa ko a lokacin tsamari ƙasashen biyu sun nuna cewa suna iya tafiya tare wajen cimma gurorinsu na ganin sun rage barazanar rikicin makamai da kuma barazanar yakin nukiliya. Dukan gwamnatocin biyu sun ce za su fara tuntuɓa da nufin ganin ɗorewar dangantakarsu. A jawabinsa ga manema labarai, Putin ya ce a matsayinsu na ƙasashe masu ƙarfin nukiliya, Amurka da Rasha suna da haƙƙi na musamman na ganin ɗorewar dangantakarsu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma ɗaukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya. Jakadiyar ta ambaci abubuwan da China ta yi da suka hada da ikon fada a ji kan kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya uku da suke jagoranta da kuma amfani da rigakafin COVID-19 wajen matsawa ƙasashe matalauta lamba. Ta yi kira ga 'yan majalisa su ɗauki matakin maido da tasirin Amurka wanda ya ragu ƙarƙashin mulkin Trump. Sama da 'yan majalisa 40 ne suka yi wa jakadiyar tambayoyi a zaman da aka shafe sama da sa'o'i hudu ana yi kan burin gwamnatin Biden da tattaunawa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da dama sun bayyana damuwa dangane da yadda China take kuntatawa musulmi tsiraru a Uyghur da ke lardin Shenzhen mai cin gashin kai. Bayan kammala zaben shugaban ƙasa Amurka da daɗewa, da ya janyo barazana ga ma'aikatan zabe da kuma waɗansu jami'an zaben Amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan. Binciken da wata cibiya da ake kira cibiyar yaya ta adalci ta Brandon ta gudanar ta gano cewa ɗaya daga cikin uku na jami'an na zama da fargaba yayin da mutum ɗaya cikin shida suke bayyana cewa an yi musu barazana sabili da aikinsu. Jami'an zaɓe da dama sun ɗora alhakin kan bayanai marasa tushi da ake yayatawa da kuma yaɗawa a shafukan sada zumunta da ke zargin cewa an tafka magudin zaɓe. Da dama sun ɗora alhakin kan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda suka ce ya rurrute barazanar ta wajen yin zargin cewa an yi masa magudin zaɓe a watan Nuwamba domin ba abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden nasara. Sai dai masu sharhi a cibiyar Brennan sun ce matsalar tana da zurfi ta fi kuma ƙarfin ikirarin mutum guda.
To madalla, anjima kaɗan alheri za ta sake shigowa da cigaban labarun duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da harkokin tsaro a Najeriya. Inda rundunar 'yan sanda ta cafke wasu ɓata garda suka kware wajen kai hari tare da cire kwangirin hanyar jirgin ƙasa da kuma wasu masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi yankunan Abuja da jihar Neja. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
A daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin farfaɗo da sufurin jiragen ƙasa, sai gashi wasu ɓata gari na ta ƙoƙarin kawo kafar unguru ga al'amarin.
We're beginning to see increase in attacks.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, kwamishinan 'yan sanda Frank Mba, ke cewar yanzu an fara ganin ƙaruwar kai hare-hare da kuma satar karafunan titin jirgin ƙasa wato digar jirgi a sassan arewa maso yamma da arewa maso tsakiyar Najeriya. 'Yan sandan waɗanda suka samu nasarar cafke manyan motoci guda uku makare da karafunan titin jiragen sannan aka jibga tsofin karafuna irin na 'yan gwangwan don a ɓoye ainihin abin da aka ɗauko. Kakakin 'yan sandan Najeriya ya ce abu ne sananne illolin irin wannan aika-aika domin hakan ka iya haddasa haɗarin jirgin ƙasa wanda ko kaɗan labarin ba zai kyau ba. Wannan kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ne ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani.
We are arrested in the case of railway track.
Yanda ke cewar su ma suna da waɗanda suke tafka wannan aika-aika tare suna kuma kai karafunan ne zuwa Kalaba a wani kamfanin murmula karafa inda suke sayar da kowane guda ɗaya akan naira 4,000. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya kazalika ta kuma nuna wa 'yan jaridu wasu gungun masu satar mutane don neman kuɗin fansa da kuma suka addabi birnin Abuja da jihar Neja wato yankunan Kubwa, Dakwa, Tuleja da kuma Tungan Maje.
AK-47 rifles.
Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Frank Mba, ke cewar manyan bindigogi irin AK-49 ba wai AK-47 ba har guda biyar aka samu a wurinsu da rasasai masu rai guda 98 waɗanda yara ne da shekarunsu ya fara daga 19 zuwa 25. Ɗaya daga cikin 'yan ta'addan wanda ɗan asalin jihar Filato ne ya mana ƙarin bayani.
Bringing here is kidnapping. Which we work at Tuleja site and then.
Dalilin da sa aka kamo shi ne laifin satar mutane da neman kuɗin fansa. Wanda na ƙarshe da muka yi shi ne a Tuleja, jihar Neja, inda muka saci mutane 11, muka bindige wani guda ɗaya kuma a yankin Kwankwashe, inda kuma muka karɓi kuɗin fansa naira miliyan 9. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ni da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Dakarun ƙasar Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan ƙungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS bisa ga cewar rundunar sojin Faransa jiya Laraba. Sanarwar ta ce an kama Dadi Oud Chouaib da ake kira a buɗaɗen ranar 11 ga watan Yuni a inda ake fama da hare-hare kan iyaka tsakanin Niger da Mali da kuma Burkina Faso. A lokacin da aka kama shi yana dauke da bindiga mai sarrafa kanta da fitilar hangen nesa da dare da falmarar yaki da wayar salula da kuma radio sai dai yayi saranda ba tare da tashin hankali ba. An hango shi ne yayin wani aikin soji na haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasar Faransa da na Jamhuriyar Niger. Dakarun Jamhuriyar Niger sun faɗa wata sanarwa jiya Laraba cewa an kai samamen haɗin gwiwar ne ranar 8 ga watan Yuni da ya kai ga musayar wuta da 'yan ta'addan da ke ɗauke da makamai wanda kuma ya sanadiyar kashe sojan Niger ɗaya da kuma 'yan ta'adda 12. Daga ƙarshe Afirka ta Kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar ƙaruwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa. Shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar ranar Talata da dare cewa yaɗuwar cutar da ake fuskanta tana barazana ga cibiyoyin kiwon lafiya a sassan ƙasar da dama. Afirka ta Kudu ta ƙara wa'adin hana zirga-zirga daga ƙarfe 10 na dare zuwa 4 na safe. Yayin da aka takaita tarukan ayyukan ibada a cikin gine-gine zuwa 50, aka kuma takaita tarukan harkokin jin daɗin rayuwa cikin ɗaki zuwa mutum 50 a waje kuma mutum 100.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara jihar Borno don kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta aiwatar ƙarƙashin shugabancin Farfesa Babagana Umar Azulum. Ana dai sa ran shugaban zai kaddamar da ayyuka da dama a faɗin jihar kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai na jihar Borno Babakura Abba Jatau ya shaida wakilin Haruna Dauda Biyu.
Ayyuka ga maguda 8 ne inda zai zo ya bubbuda ci. A cikin akwai vocational training school a ciki. Da ke koyon sana'a hannu a ciki. A cikin kuma akwai makaranta mega school wanda ke Jimcilo. A cikin akwai kuma wasu gine-gine a cikin university na jihar ta Borno. Akwai kuma wannan makaranta ta musamman na ha Islam wanda ake kiran shi Babagana Wakil. Kuma a cikin ayyukan akwai gine-gine gidaje, akwai kuma asibitoci. Duk wani anguwa da yake cikin Maiduguri, kowane anguwa ana samar mishi da banda kankanan asibiti. Kuma da ana kiran su clinic, akwai kuma health center.
Kamar me ba shi kwarin gwiwa ga yatan shugaban kasa ganin cewa yayi aika da zama haka shi ba zai kaddamar da kansa ba.
Kwa ya cancanci shi shugaban kasa ya zo ya bude ne. Kwa ya ga haka duk wani abin da an sa a gaba dole sai an kammala shi. To kuma wayannan ayyukan da zai zo ya bude din ayyuka ne wanda an gama.
To ko menene bukatun al'umman jihar Borno game da wannan ziyara na shugaba Muhammadu Buhari ga dai wasu 'yan jihar Borno da abin da ke cewa.
So sunana Tijjani Usman Bello. Babban abin da muke so shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mana babban gurin mu shine a samar da ingancin tsaro a jihar Borno. Za mu iya tashi daga nan Maiduguri mu je abadan babu wani matsala. Daga nan Maiduguri zuwa Kukawa zuwa Munguno zuwa Gubiyo babu wani matsala. Shine babban biyan bukatun mu. Baya ga tsaro kuma muna bukatan da shugaban kasa yayi kokari ga cewar an daidaita farashin kayayyakin musamman kayayyakin abinci.
Sunana Alhaji Abdul Karim Abbas ne mazaunin garin Maiduguri ne. Bismillah mun gode wa Buhari kuma muna godiya ga gwamnatinsa. Saboda yayi mana kuma ta fannin tsaro na mun gode saboda haka muna kiran Buhari ya taimaka ya duba maganan gyaran wutar lantarki da muka yi nan ya kamata a ce an gaggauta ya sa baki ya duba wannan lamarin.
To ko adadin ayyuka nawa ne gwamnatin ta aiwatar cikin wannan shekaru biyu ga kwamishinan ma'aikatan yaɗa labarai Honorable Babakur Abba Jatau da ƙarin bayani.
Yawan adadin da zamu bayyana ma jama'a akan 566 a cikin 566 din kusan 344 din shine wanda an kammala shi
tun dai babban hafsoshin sojojin Najeriya General Loki Irabo tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar da kuma Inspector General din 'yan sandan Najeriya suka ziyarci garin Maiduguri don tabbatar da an kammala ziyarar shugaban kasar ba tare da samun wani tashin ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, to har yanzu dai dangane da matsalar tsaro a Najeriya, hauhawa har-haren 'yan bindiga da kuma sace mutane domin neman kuɗin fansa a lardin Zazzau ya sa al'umma da malamai da kuma shugabannin yankin tare yin addu'o'in neman mafita game da waɗannan irin matsaloli da ke addabar su. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
da na waje Allah ka huta Allah ka kunta hankali Allah ka hana shi tsuni
yadda manyan malaman addinin musulunci suka shige gaba domin jagorancin addu'o'in neman mafita game da matsalolin tsaro a lardin Zazzau kenan matakin da shine irin shi na farko a lardin tun bayan fara samun hararen yan bindiga da sauran matsalolin tsaro wasu daga cikin malaman da suka jagoranci addu'o'in dai sun ce sun fahimci matsalar tsaro ta sha karfin gwamnati ne shi yasa suke ganin lokaci yayi a koma ga Allah mahalicci domin neman mafita
to suna ta nima Abubakar duk musiba in ta yawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarni sahabban sa fito wajen gari domin a roƙo sauki to shi yasa mutanen Zaria suka ga muhimmancin su tashi su raya da sunnar manzon Allah shi ne su yi abinda annabi yayi ko muna sa rai hakan shi ne zai kawo mana mafita insha Allah
suna na shamsu da Aliyu mai yasin garkon makarantar Zazzau to Zaria in ka kalli Zaria barikin sojoji ne suka zagaye ta fa a ce waɗannan mutanen suna shigowa Zaria ga police station ga jami'an tsaro ko ta ina amma suna shigowa Zaria suna cin karansu ba wani babbaka hakika mun gane cewa mutanen nan sun fi karfin gwamnati duk wanda bai faɗi haka ba kuma munafiki ne saboda haka abin da ya rage mana kawai shine a matsayin mu na masu hankali waɗanda suke da imani to mu koma wurin Allah kuma mu yi kokarin gyara alakar mu da sauran yan uwan mu da kuma alakar mu tsakanin mu da madi Allah kowannen mu ya san abin da yake yi mara yayi kokarin gyarawa ya canza a koma gurin Allah 100%
dama ganin gazawar gwamnatin da wasu ƴan ƙasa ke yi yasa gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i jawo hankalin al'umma baki daya
tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro bane kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa amma kullun a riga cewa ai ba a komi ai soje mu kuma kullun muna samun rahotan ko shekaran jiya an kashe mana dan sanda daya ko jiya an kashe soja waɗannan sojojin mutane ne suna da iyalai suna da ƴan uwa amma ana kashe su wurin wannan amma sai ga mutane suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin kodi wannan ba daidai bane
a baya dai kananan hukumomin jiwa da birnin Gwari ne ke fama da matsalolin tsaro a lardin Zazzau baki daya amma ƴan kwanakin nan ƴan bindigan sun matsa wa hanyar Kaduna zuwa Zaria da kuma kolejin kimiyya da fasaha ta Nuba Malli da ke Zaria da ƴan bindigan suka kai harare har so uku ga ita kanta Zaria da garuruwan da ke kewaye da ita ke ta fama da irin waɗannan harare na ƴan bindigan da ke sace mutane Isalol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida na Ikara kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba ku jama ha tambaya ni ke da ku jama ha tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da su balheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan dokar da aka kafa karamar hukumar Kuben ta jihar Jigawa Najeriya dake haramta yin kayan aure da suka wuce kima a yau mun gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda wannan dokar za ta amfani al'umma ba tare da ta tauye hakkin wani bangare ba ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari
Masu saurare assalamu alaikum barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da zamu yi tattaunawa ta musamman a karkashin inuwar nan ta wannan fili na domin iyali zamu tattauna ne akan wannan batu na ita dokar nan da aka sama ta takaita bukatu ko kuma sharɗan kulla aure a karbar hukumar gumal wacce aka samar kusan watanni 3-4 baya zamu waiwaye mu ga yaya aka fara dabbaka wannan shari'a wannan tasiri take shin ma al'umar yankin masarautar gumal sun wato rungume ta hannu biyu ko sun bijire mata ina ne tasirin da ta yi ina ne gazawar da ta yi akwai yanayin da za a samu a kyautata ta domin watakila an gano wata lam'a da ba a wato daureye ta ba kuma za a yi a hakan domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable Salisu Abdullahi Gumel wanda aka fi sani da Mazge wanda shine sakataren kwamitin yaki da aikata miyagun ayyuka a tsakanin al'umma na gidauniyar cigaban garin Gumar ko masarautar Gumal wanda su ne suka yi uwa suka yi makarbiya suka yi biki da kuma haifar ita wannan doka da ake magana har ta kai inda ta kai akwai kwamar da ya shu Aibu Ungogo shi ma saboda yanayin aikin sa na tallafawa iyalai yana da masaniya kan yadda matsalar iyali take wanzuwa tsakanin iyalai din sakamakon yanayi na tattalin arziki sai kuma barista Amina Umar Hussein ita ce sakatare kungiyar lauyoyi mata ta kasa da kasa da ake cewa FIDA reshen jihar Kano kuma tana ofishin lauyoyin nan da ake cewa Legal Aid Council waɗanda suke gwamnati ta dauka suke bada ayyukan lauyoyi ga mabukata na ƴan ƙasa kuma kyauta sannan ita wannan kungiya ta su ta FIDA babban aikin ta shine tallafawa mata da kananan yara wato kaga kai tsaye zaka iya cewa tallafawa iyalai kenan tun daga tushe amma ta fuska musamman ta shari'a da kuma al'amuran da ba a rasa ba na rayuwar yau da kullum Honorable Salisu Bakar Zuwa
Assalamu alaikum
kamar ya shi a dukkan gogo wannan fili yana maka mara ba
to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi
barista Amina Umar Hussein barka da zuwa
assalamu alaikum wa rahmatullahi
kamar da na faɗa Comrade Honorable Salisu Abdullahi Gumel shine zai dai mana yar kware kwadar shin faɗa dangane da dalilan da suka sa kuka yi wannan tunani na a samar da wani yanayi na doka don wato sauƙaƙa sha'anin aure a yankin masarautar Gumel wai me ba ku nan tunani
kuma salama abin da ya bamu wannan tunani ko ya sa muka gano wannan muka sa aka hada wannan doka shine akwai wani lokaci da muka samu kedu yayyawa irin na abduction idan an ce abduction kaman zaka ga saurayi ya dauki budurwa da yaddarta ya tafi yayi kwana uku da ita sati a gidansa daga baya ana iya ganin ta a yashi a ce wai ajani ya dauke ta ko a ce wai an samu rashin lafiya ne kawai a ce ba a san inda ta je ba so da wannan case yayyawa police station sai suka gayyace mu cewa su fa ga irin abubuwan da yake faruwa a Gumel an samu case a wuri kaza an samu case a wuri kaza an samu case a wuri kaza yaya zani a yi maganin wannan abu daga nan sai kwamitin ya fara tunani sai muka gano cewa tsadar aure da tsarbe-tsarben cikin sa shike ba da gudunmuwar wannan abubuwan misali zaka ga cewa idan mutum suka zo aka sa musu aure da yarinya zai gina ɗakin sa biyu amma idan ya kasance bai da kitchen wanda za a zo a jerin kitchen za a zo a fara mai tsaraba cewa a gina kitchen shi kuma karfin sa ya riga ya kare ga aure ga gina kitchen daga nan za a fara fasfona din aure ana an kara wata daya an kara wata biyu a ƙarshe sai ka ga da yaro da yarinya da masu zaku sai barna ta fara shiga irin wannan yanda na gaya maka abu na biyu sai ka ga cewa irin wannan kauyawa night Fulani night wanda ita yarinya idan saurayinta ya mata dinki ya dauki bukata ta wannan rana ya mata a matsayin dama yayi lissafi na mata sani to kawayen amarya ba wanda zai dauki nauyin su illa iyaka samari idan kuma samari suka dauki nauyin su to an samu yanayin da za a hada a wani wuri a sha kwaya ko a sa miki kwaya a roki sha ko a sa miki abinci ki ci shikenan daga nan badala ta faru an lalata an fara lalata miki rayuwar ki daga wannan wurin kenan abu na uku zaka ga cewa ka gama kare karfin ka kaf amma sai a zo maka da maganar event center da kudin da zaka je a event center
wato wurin da za a yi biki
eh wurin da za a yi biki da kudin da zaka ci a wurin biki da kudin da zaka ci a dinkunan biki su kansu zaman kansu suke yi sai ka ga uwa uba yayi gado yayi katifa amma ita in ba ta da kayan kitchen sai ta fara nuku-nuku ta cewa a daga wannan auren a kara lokacin wannan auren wanda kuma duka wannan abubuwan ba dole bane ba ba su bane ba aure matukar an ce daga wannan katifa magana aure ta kare so waɗannan abubuwan su ne suka taru da irin yanayin abin da yake faruwa na kaga miji sai ya zo ya gayyaci motoci an zo an tara motoci an yi convoy in za a kai masa amurza
an yi jerin gwano
an yi jerin gwano wannan ma wata expenditure ce wacce kuma anan ake haduwa da daren ai wannan badala so da muka gano haka sai muka su shikenan a zo ta abin da ya zama cewa ba na dole bane a dauke shi abin da ya zama da dole kaman sadaki wannan mun yi da ko me za a yi akan sadaki mutum da yana da shi ya je yi shi amma abin da ya shafi gara sai ka ga cewa irin an yi aure uba an bai da gara zai daga aure ko kuma uba an bai da gara da yi ba sai kaga mutuwar aure ta samu anan saboda dan zai dinga ma yar gori ko iyayen yana da sai gori amma tunda muka sa a kai doka to ka samu kwaba in ba ka da shi zai a doka ce da mata hana ni ba zan yi ba ke uwa kayan kitchen kin samu kwaba zai ani an yi doka da ma ba zan yi ba kaga idan kuma mutum har ne da cewa zai iya zuwa ya ci bashi ye aure ko ye yasa bukata wace buka sun sa aure to ye fanda hirin cewa da ma uba ba zai bashi bugara wanda da zaka ga cewa sai mutum ya ci bashi yayi abin da yafi karfin sa aure ya kashe kudi da tunanin cewa wani an ka masa gara zai sayar ya biya wancan bashi sai kaga yaro ya zo shi ya ci bashi yayi akwatuna ya kai amma a karshe sai kaga an ce an balle gidan amarya an sashi a tabbobi shi ne ya kwashi ya kira masu kayan ko kuma ya sai daidai biya so duk wani abubuwan su muka kalla muka ce a zo a yi abu kawai na gaskiya da gaskiya kawai yaro ya neman kuɗi na ta abu kai ya wuce naira 100,000 kan ya gaza da 70,000 kawai zo ya bayar sadaki kuma daga ribi dinar iya abin da ya karfin sa kaga shi ba zai wauta ba yayi abin da ya wuce karfin sa domin babu wancan lissafin cewa za a kawo masa gara ko za a masa kayan kicin ita kuma uwar yarinya idan ta san ba a kawo wannan akwatuna ba na nunawa na riya na a ringa nuna a wurin mata ba za ta takura kan ta cewa sai ta sai bridge sai ta yi jere sai an yi kanta ba mamaki ma shi mijin ma ba zai ma yi kicin ɗin ma yi kantar ma ba ta rama ita ta zuwa masa wannan nauyin ba wannan shi ne umma labai sun inda ya samu cewa a ce ya kamata a yi wannan abubuwa so da idan ka kalla
za mu zo kai mu dan ba mu a takaice a dunkule na abubuwan da ita wannan doka ce tanadi amma comrade wai waɗannan abubuwan da honorable Salisu ya ambata sun tayar musu da hankali ko sun zafirar da su har suka kai ga tunanin a samar da doka wai sun cancanci a ɗan irin wannan matakin
na farko dai watan akwai abin sha'a matakan gaske saboda wannan shine karin farko da kananan hukumomi suka fara tunanin cewar za su yi aiki irin aikin da ya kamata su yi a matsayinsu na masu duku
nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je yadda barista Amina ke ganin lamarin a shari'ance kafin na a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin sun kammala taronsa a Geneva da Biden ya bayyana a matsayin mai kyau da kuma haske sai dai ya ce za a dauki watanni masu yawa nan gaba ana sa ido domin ganin ko dangantaka tsakanin kasashen biyu za ta ingantu Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ba Majalisar Dokokin Amurka tabbaci jiya Laraba cewa tana aiki da nufin sa ido da kuma daukar mataki kan abin da ta kira mummunan ikon China kan hukumar ta duniya bayan kammala zaben shugaban kasa Amurka da dadewa da ya janyo barazana ga ma'aikatan zabe da kuma wadansu jami'an zaben Amurka da dama suna ci gaba da zama da fargaba sabili da ayyukansu bisa ga wani bincike da aka gudanar kwanan nan Dakarun kasar Faransa a Mali sun kama wani mutum da aka bayyana a matsayin wani babban kwamandan mayakan kungiyar IS a yankin Sahara da ake kira EIGS bisa ga cewar rundunar sojin Faransa jiya Laraba. Daga ƙarshe Afirka ta Kudu za ta sake komawa aiwatar da dokar takaita taron jama'a da sai da barasa yayin da ake fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa.
To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokanan aikin mu daga jamhuriyar Niger da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tsaya na gabatarwa, sai kuma Shubahiro Diodone da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.